sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Baba Yakubu makeri ne da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dare na yau Laraba, 17 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa sabuwar babban darantar hukumar kasuwanci ta duniya, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ta bayyana matan Najeriya a matsayin jajirtattu duk da kalubalolin da suke fuskanta. A jamhuriyar Nijar kuma lauyoyi da ke kare dan takarar ƴan adawa sun ce kur'un da ya samu ya haura kashi 54 cikin 100 a maimakon kashi 50.3 da ya yi ikirarin samu a can baya. Bayan haka za ku kuma ji wasu ƴan Najeriya da suka taya jamhuriyar Nijar murna na fikewa daga rukunin kasashe mafi talauci a duniya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambuwal na tafi da rahoto na musamman. To amma kafin nan, ga Sarfilu da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wadda za a yi sau biyu ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a faɗa allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekaru 18. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan 6,750 a Amurka da Canada tsakanin masu shekaru 6 zuwa 12. Za a bada allurai ne kwanaki 28 a tsakani, don haka masu bincike za su iya lura da illa daga allurar rigakafin da ƙayyara tasirinta ga ƙananan yara. Ana gudanar da binciken ne tare da haɗin gwiwar cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta ƙasa wadda ta taimaka wa Moderna wajen samar da allurar rigakafin. Moderna na gudanar da wani bincike na daban kan kare allurar rigakafin da tasirinta tun watan Disamba, wanda ya hada da yara 3,000 tsakanin masu shekaru 12 zuwa 18. Ganawa ta farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu, yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi, wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron ƙasa. A ranar Talata, wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya bayyana tasirin da cewa za mu haɗa kai da China idan muna da sha'awar yin hakan. Jami'an Amurka sun ce China, wacce ta fi kowace ƙasa fitar da iskar carbon a duniya, dole ne ta ƙara burinta game da rage iskar carbon. Kasar China ce ke fitar da kashi 30 cikin 100 na iska mai gurɓata muhalli a duniya, kuma ta bayyana burinta na daƙile iskar kafin shekara ta 2060. Amurka ce ta biyu a duniya tana fitar da kusan kashi 15 cikin 100 na gurɓatacciyar iska a duniya, kuma ta ba da sanarwar cimma burin daƙile gurɓatacciyar iskar ya zuwa shekarar 2050. Mahukunta a jihar Georgia ta Amurka sun kame wani mutum da yammacin jiya Talata bayan wasu hare-haren da suka yi sanadin mutuwar mutane 8, 6 daga cikin su mata 'yan yankin Asiya ne. Harin na farko ya faru ne a wani ɗakin yi wa mutane tausa a garin Acworth, kimanin kilomita 50 arewa da Atlanta. Mahukunta a wurin sun ce wanda ya harbin ya kashe matan Asiya biyu da wani bature da baturiya, sannan kuma ya raunta wani mutum na daban. Kimanin sa'a guda bayan harin, 'yan sanda a Atlanta sun gano wasu matan Asiya guda 3 da suka mutu ga alamun raunin harbin a wurin shakatawar. Daga nan suka sake samun wata mace 'yar Asiya ta mutu sakamakon harbin bindiga a wani wurin shakatawa da ke nesa kaɗan. 'Yan sanda sun ce hotunan bidiyon wuraren 3 sun nuna motar wanda ake zargi ya kai harin a dukkan wuraren, kuma suna da ƙarfin gwiwa cewa mutum ɗaya ne ke da alhakin hare-haren. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar, da ake gani ita ce babbar rundunar da ta haddasa tashin hankali na dogon lokaci a baya kan tsirarin musulmin Rohingya, ta kyale jama'ar su dan tsirara a yanzu, yayin da take faɗa da masu zanga-zanga. Amma manazarta sun ce ana sa ran gwamnatin mulkin sojan za ta ci gaba da tsohuwar murƙushewa a kan lokaci. Rundunar sojin junta ta kwaci iko a wani juyin mulki na watan Fabrairu daga gwamnatin farar hula, kuma ta mai da hankali kan dakatar da masu zanga-zanga maimakon 'yan Rohingya marasa rinjaye da ke zaune a wani yankin yammacin Myanmar. Kuma ke ci gaba da neman haƙƙinsu. Akalla masu zanga-zanga 11 a kashe a ranar kullitin nan da 57 a ƙarshen mako a lokacin da aka zubda jini tun bayan juyin mulkin soja a watan jiya, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a shafinta na yanar gizo. Tatmadu ba za ta canza manufofinta ba game da tsirarin Rohingya ba, in ji Tinan, malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Chulalongkorn a Bangkok. Tatmadu yana nufin sojoji a yaren Myanmar kenan. Daga ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Leon Austin za su je Koriya ta Kudu a yau Laraba, bayan sun gargaɗi China cewa gwamnatin Biden za ta mayar da martani ga China kan tursasawa da wuce gona da iri a yankin. Blinken da Austin sun bar Tokyo da safe yau bayan sun yi tattaunawar haɗin gwiwar da takwarorinsu na Japan, da nufin sake tabbatar da ƙawancin yankin Trans-Pacific yayin da China ke nuna ƙarfinta da Koriya ta Arewa mai adawa. A wata sanarwar haɗin gwiwa ta bayan taro, Blinken ya yi magana game da gwamnatin Biden za ta ɗau mataki idan ya zama dole, lokacin da China za ta yi amfani da ƙarfi ta tilasta da zalunci don samun hanyarta.
Ta gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, duk da kalubalen da mata ke fuskanta a Najeriya daga bangarori da dama, sabuwar babbar darantar hukumar kasuwanci ta duniya ta WTO Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ta bayyana mata a kasar a matsayin jajirtattu waɗanda ke kokarin ganin an dama da su a kowane mataki. Kana ta yi alƙawarin tafiya da matan wajen ganin an taimaka musu su inganta harkokin kasuwancinsu. Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ta aiko mana.
Kalaman hakan ya fito ne a yayin kammala ziyarar aiki na kwanaki hudu da sabuwar babban daraktar hukumar kasuwanci ta duniya, wato WTO Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, ta kawo Najeriya a karon farko tunda ta amshi ragaman shugabanci na hukumar. Cikin ma'aikatan da ta kai ziyara har da ma'aikatar harkokin mata ta tarayya, inda babban ministan ma'aikatar Dem Pauline Talin ta karbi bakoncinta tare da wasu jigajigan mata a kasar. Okonjo-Iweala dai ta bayyana cewa za a taimakawa mata masu ƙananan sana'o'i a Najeriya wajen ganin sun inganta sana'o'insu don a dama da su a matakin ƙasa da ma kasuwar duniya baki ɗaya.
Nigerian women are so dynamic. The challenge of how to assist women entrepreneurs so that they move from the small activity they are doing to the next level, so that they attain the quality that is required to be able to penetrate regional and international markets. That's one of the things that the WTO can help.
Ta kuma ce ta ɗau duk wasu bayanai da suka kamata daga bakin minister, musamman waɗanda suka jibanci koyar da mata harkokin kasuwanci cikin wani sabon shiri mai taken She for Trade, da kuma hanyoyin bunƙasa shirin da zai tattaro mata da dama.
Nigerian women are so dynamic. The challenge of how to assist women entrepreneurs so that they move from the small activity they are doing to the next level, so that they attain the quality that is required to be able to penetrate regional and international markets. That's one of the things that the WTO can help.
Makasudin ziyara babban director kasar ta Najeriya dai shine lalubo hanyoyin bunƙasa harkokin kasuwanci da cinikayya da kuma farfado da ayyukan da za su bunƙasa tattalin arzikin kasar, lamarin da babban mataimakin shugaban kasa ta musamman kan sha'anin harkokin mata a Najeriya da kuma ayyukan da suka shafi ofishin uwar gidan shugaban kasar, Hajjiya Hajji Sani, tace abin alfahari ne kuma ba shakka babban director ta hukumar ta WTO za ta yi rawan gani wajen cimma hakan.
Ba mu da shakkan haka, mun san mace ce wadda cewa tana da kishin kasanta, so duk abin da zai shafi na duniya gaba daya za ta fara duba cikin gida, kasa me muke nema, me muka yi, me za a yi, wani taimako za a yi. Na san cewa za ta ga ta ingiza kasanta gaba don a ci nasara, saboda haka ba mu da shakka za ta yi haka. Kuma yanda ta yi ya nuna cewa muna da yara matasa masu zuwa a baya, za su kalle ta su ga cewa ta yi kokari, ta yi abin da ya kamata, kuma su ma su yi koyi da ita, don akan gurin cewa a nan gaba za ta samu za su iya zama fiye da wannan matsayin da ita take ciki.
A ƙarshen jawabinta, Onkonjo Owela ta bayyana takaicinta dangane da sace 'ya'yan mata da wasu bata gari ke yi daga makarantu a ƙasar, wanda a cewarta hakan babban kalubale ne da ka iya zama barazana ga sha'anin neman ilimi da karatun mata a Najeriya. Ta kuma yi kira ga masu aikata wannan muggan laifin da su kyale yara maza da mata da su nemi ilimi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar kuma, yayin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulki a dangane da wanda ya lashe zaben ranar 21 ga watan Fabrairu tsakanin Bazoum Mohamed da Muhammad Usman, lauyoyi da ke kare ɗan takarar 'yan adawan sun ce akwai alamu masu ƙarfi da ke nuni da yawan ƙuri'u da ya samu a wannan fafatawa sun haura kashi 54 cikin 100 a maimakon kashi 50.3 da ya yi ikirarin samu a can baya. Sai dai magoya bayan jam'iyyar PNDS mai mulki sun ce wannan zance ne kawai. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin wani taron manema labaran da suka kira, lauyoyin da ke kare ɗan takarar jam'iyyar adawa ta RDR canji sun baje wani tilin takardun da ke kunshe da rahotannin ƙarshen zaben da ya gabata da nufin fayyacewa jama'a ayyukan ashen da suka ce an tabka a yankuna da dama, wanda kuma ka iya canza komai na sakamakon wucin garin da ya ayyana Bazoum Mohamed a matsayin wanda ya nasara. Maitre Larwana Abdurrahman na daga cikin lauyoyin Muhammad Usman.
Kur'a wanda za su rogajewa dangance da biro de voto wanda aka warce aka je aka cika ba su yi aiki ba 485,171 su ne za su rage daga cikin kur'o'in Bazoum tunda shi ne ya same su can a dajin kiwo inda da waya aka tara mutum biyar in ba bakin rijiya ba ko mashayarwa. Sannan kuma kur'o'i wanda ba su cika sharuɗan a yi unhwani da su ba na sahunda an yi zaɓe zauren zaɓen da ba nan ne an kai maka raskuna ba su ma 84,000 za su rogajewa cikin ƙuri'oyi wancan na Bazoum. Sai su tallabo Mama Usman zai zo kenan da kashi 54.7
da yake mai da martani akan wannan sabuwar dambarwa. Jigo a jam'iyyar PNDS tarayya Siraj Isaka na cewa
wannan zabare-zabare da 'yan adawa suke yi kamar mutuwa ce aka ce ba mutuwa ba halba ba haka demokradiya ta gada. Da da fara baka shi ba da suka hudo sakamakon suka ce kashi 50.30 ne mamu wasu ba ya samu shi a aika ya ce kashi 54 ne to gobe kun shi buka shi sun ce kashi 60 ne kahin kur'in ta hudo sakamakon nata sun ce ma kashi 80 suka samu. Duk wannan bai ya tada mun hankali ko daya wayannan 'yan adawa an yi zaɓe an kare ya kamata sun sha kaye su yi hakuri haka siyasa ta gada.
To sai dai lauyoyin na ɗan takarar 'yan hamayya na ci gaba da kafewa a kan bakansu game da nasarar da suke hasashen kotu za ta iya baiwa Muhammad Usman bayan nazarin hujjojin da suka zo da su.
In dai za a unhwani da dokokin ƙasa, Cour Constitutionnelle ta yi control na regularite da na sincerite da na transparence kamar yadda doka ta ce, kuma dangance da rantsuwa da suka yi, to in an kai duk kotun duniya da an kaso wanga lissahi haka zai bada don saboda lissahi bayyaci.
Yunkurin jin ta bakin masanan doka akan wannan kikikaka ya citara dukkan waɗanda muka tuntuɓa sun ce ba za su ce kalaba domin a cewar su magana ce da ke gaban kotu. A ƙarshen makon nan ne wa'adin nazarin sakamakon zaben na 21 ga watan Fabrairu ke shudewa, saboda haka nan gaba kaɗan kotun tsarin mulkin ƙasa za ta fitar da sunan wanda ya galaba a wannan fafatawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Har yau dai a jamhuriyar Nijar, 'yan Najeriya da ke zaune ko kuma suke harkokinsu a jamhuriyar Nijar suna ci gaba da taya kasar Nijar murna da ta fita daga rukunin kasashe mafi talauci a duniya, inda Bankin Duniya a halin yanzu ya ce kasar ta Nijar tana kasancewa cikin kasashe masu tasowa da bunƙasa a fannin tattalin arziki bayan da kasar ta zarcewa kasashe guda 10. Ga dai rahoton Haruna Mamman Bako.
'yan Najeriya da ke shigowa a jamhuriyar Niger ko waɗanda ke zaune a ƙasar ne ke ci gaba da taya takwarorinsu na Niger bisa zakuɗawar da ƙasar ta yi daga zamanta ta baya ga dangi zuwa kasancewa ƙasar da ke samun bunƙasa a fannin tattalin arziki da ma ci gaba rayuwar al'ummominta.
Tarajo, eh daga Lela. To gaskiya alhamdulillah, gaskiya gurguru kasuwanci ya samu ci gaba ya ɗaukaka. Gurguru gaskiya kuma jama'ar Niger kuma akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali gaskiya kuma dai babu wata matsala. Gurguru sama Allah ana kasa kuma ana sai kuma babu wani tashin hankali haka kuma kasa goma game da tattalin arziki kuma alhamdulillah muna mun saburna gaskiya.
'Yan Najeriya na cewa ai nasarar ta jamhuriyar Niger tamkar kasancewa hankaka ce a gare su wadda Hausawa ke wa kira din mai da abin wani naki domin jamhuriyar Niger tarayyar Najeriya kasashe ne da al'adance ba su da iyaka.
Bakin gurguru gaskiya muna ta kasar Niger murna. Sunana Malam Murtala, Najeriya. Gaskiya muna jin daɗi game da irin arzikin da Niger ta samu game da irin abubuwan da ka gudana yanzu ga 'yan ƙasar gari ga kuma waɗanda ma ba 'yan ƙasar ba musamman muwa. Sabili da gaskiya muna jin daɗi game da irin abubuwan da dai ka gudana haka.
Eh mun ji daɗi ƙwarai da Niger. Allah ya sa yau horin ciki na gare mu. Niger Allah ya sa ta ci gaba ta cire mu ƙasar sai har da goma.
Mun ji daɗi ƙasar Niger ya da shekara nawa ana cewa yanzu shekara kusan 5 wanga lokacin da ake ciki mun samu ta canza hatta canza da kasa goma ta huru abun nan tana gaba gare su.
Gaskiya muna taya ta farin ciki kuma muna murna da irin arzikin da ta samu wanda Allah ya bata. Allah ya kara kwarin gwiwa kuma ya kara ci gaba ga samu arzikin Niger da sauran kasashe gaba daya. Abinda muke taya ta murna kenan.
Abin tuni dai shine bankin duniya ce ta hiddo kasafinta na ƙarshe inda ya nuna irin yanda jamhuriyar ta Niger ta haɓaka wajen tattalin arziki kuma ta wa sauran kasashe goma shau haka ma ta fita daga zama matalauciyar ƙasa zuwa ƙasa mai tasowa. Haruna Mamman, Bankwana, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai gabatar mana da rahoto na musamman.
A halin yanzu dai 'yan mata da yawa suna talla a sassa da yawa na Najeriya wanda ya yi sanadiyar hana musu zuwa makarantar boko ko ta arabiya. Na tattauna da wasu 'yan mata masu talla a birnin Ibadan.
Zainab,
to sana'a me kike yi?
Mashe.
Tun yaushe kike da wannan sana'a?
Daga tun bara.
Ko kamar mashe ne nawa kike saida a yini?
Daga ina saida da mashe da shinkafa da kuli-kuli.
Kina makaranta?
Eh, da ina zuwa makarantar Islamiyya.
To kina zuwa makarantar boko?
A'a.
Kake ganin cewa babu daɗi da ki baki zuwa makarantar boko?
Daga aiko arewa mun fona da makarantar Islamiyya muke yi.
Yanzu kina son ki makarantar boko?
Da wai ba mu ta wai wata bi mu koma arewa.
To yanzu waye yake miki wannan mashe kina talla?
Ina ta.
To kamar ga yini kina saida na nawa?
Da ina saida na 1,500. Shinkafa ina saida 2,500. Kuliwa ina yin 1,000.
To da dare kike talla koko da rana?
Kaga da wannan mashe da sahe, shinkafa da rana. Daga can kuma kuli-kuli da yamma.
Wato baki da lokaci kullun kina cikin talla kenan. To yanzu kina jin dadin wannan talla?
Sosai.
To kamar dami an ka taba sai miki a cikin wannan talla? An taba sai miki kamar tufafi, zane da riga?
Eh, da ana sai mana kayayyaki.
Midami
da talkami da riga da state da sarka da abu da yan kunya.
Nazira.
Nazira, me kike talla?
Dawo.
Kin yi suke fara talla dawo?
Bara.
A wani gari ke fara talla dawo?
Nan gari.
To ke taba kai dawo wani gari baya a kinyele ke taba shiga Ibadan ko Onudun Duko Eroko?
Na zo karan awaki.
Da kuma ina?
Nan ɗaya ne.
Kamar dawo nawa zaki saida a yini?
Na 2,000.
Kullu?
Eh.
To bayan dawo kina talla wani abu?
A'a.
To kina jin daɗin talla kuwa?
Eh.
Ke taba zuwa makarantar boko ko arabiya?
Ina dai zuwa ta arabiya.
To saki abba aibi koko baki so?
Ba sa ni bari.
To maman kina nan?
Eh.
Baban kina nan?
Eh.
Gari suke zaune yanzu?
Eh.
Kuma ba saki makaranta ba?
Eh.
Ke taba gaya musu cewa kina son makaranta?
Eh.
To me sun ka ce miki?
Ba su sa ni ba.
Me ya kawo ki wannan gari na Akinyele ko kuma Ibadan?
Tallan ni so.
To tallan me kike?
Tallan masa.
Da mi kuma?
Tallan masa ɗan nan ke.
To nono aka sai na masa?
Uku 50.
To mutane na sai?
Suna sai.
Yau ke sai da nawa?
Na sai da na 500, da na naira 100. Sauran na wazo biya.
Sauran ta wazo biya ya zaki da masan wazo biya da ta rage?
Kilan zan ko in koma da shi ko in sai sai shi.
To in baki sai so ba ya zaki da ita.
Zan koma da shi gidi.
Ke kai mawa.
In ci.
Ice ne? A to ta kice masa.
Ta mama ta shi.
To maman ki ba ta bugun ki in kici masa. Guda nawa ki taba sai yawa.
Shi kan ba ni ci anan.
Sai ina.
Gida.
To sai gida maman ki ba ta ci ko in kici masa. Amma da ke taba sai masa da 10 ko 7.
Ba ban taba ci ba.
Guda nawa ki taba ci?
Guda 3.
Sunana Sa'adatu Umar.
Da me da me kike talla?
Ina tallan
taliya.
Ina tallan taliya, ina tallan dambu.
Ke da kina talla taliya da dambu?
A gaskiya na cima.
Amma wani lokaci ki doka kina wannan talla?
Ai zai yi tsawon shekara 3 zuwa 4 haka.
To a ina ki fara da tallan taliya da dambu?
Gaskiya anan ne.
Anan garin ina?
Nan garin Ibadan.
Kina da niyya ki tafi wani gari ki talla bayan Ibadan?
Gaskiya ban da niyya, niyya na kawai dai Allah ya bani miji na gari in yi aure.
To wannan talla da yake tana biya miki bukata?
Gaskiya eh za ta biya min bukata, dukkan bukata da ta so min. Gaskiya in Allah ya hore ana ban.
To kamar da mi da mi ke taba saye cikin tallar da ke yi.
Kasta ni dariya na saye kula, na saye zanagaro, takalmi na saye tufafi, na saye hijabi. Gaskiya kuma kullum in Allah ya hore kullum nukan bani kudi in saye abin da nake so da rayuwa.
Ko kamar kina yan asusu haka hizanni da ke gama tallar ki aje wani abu?
Eh ina yi.
To nawa nawa kike ajiya safi duk?
Da safe zan iya aje 500, da rana zan iya aje 300.
Kullum?
A'a ba kullum ba. Wata rana dai in naga sana'an safe yayi riba to zai iya tara 500, da rana kuma in naga sana'an nawa yayi riba zai iya tara 300 in aje.
To kina aje su ne domin ki wata bukata da su a gaba?
Eh gaskiya ina aje su ne domin in yi wata bukata da su gaba, don saboda za a zo a iya kira ni a wai a tambaye ni a ce mun ina da abu kaza, ka gani in ina da shi zai iya taimaka ya cire in bada.
To ko kina da wani sako ga yan mata kamar awayenki ko kuma wasu abokaninki game da talla?
Ina da sako.
Me ne sakonki?
Ni dai kawai dai abinda zan ce ma kawaye na abokai mata, kowace ina bukatar kowace Allah ya bata miji na gari ta aure ta huta da wannan tallan da take yi.
Sai ba Adam.
Me kike talla?
Koko.
Wani lokaci kike talla koko?
Da safe da yamma.
To ya batun makaranta ta boko ko ta Arabiya?
Ce na gama yasa sitiri na tsaya nan.
Me yasa?
Ba komai.
To makaranta Arabiya fa?
Ita ba ci gaba ba.
To yanzu wannan koko da kike saidawa yana biya miki bukatunki?
Eh yana biya min bukatu, na duk abin da nake so ina yi tallan koko.
Kina samun kuɗi a ciki?
Eh ina samu.
Ya taba sayan zane ko riga ko takalmi a ciki?
Eh na taba saye, dan duk wata liya ta so ciki na aka yi min.
Sallar da ta gabata sallar yayi da sallar karama. Kwafin da ki a cikin tallan koko ki yi su?
Eh duk abin ne ciki na yi.
Kamar a yi ne kina saida koko na nawa?
Kamar 4000 haka ko 3500.
Kullum?
Eh.
To idan ki saida yaya kike da kuɗin nan?
Ina kai wa mama ta.
Dama koko na maman ki ne?
Eh na ta ne.
Ka mi take miki in ki kai mata kuɗin koko?
Su da mi duk abin da nake so.
Kamar mi da mi?
Ka wanda duk abin da so nace mun ta ina bukata tana saya mu.
Kina jin daɗi kenan?
Eh ina jin daɗi gaskiya.
To yanzu kamar baki jin zafin cewa baki makarantar boko ko ta Arabiya?
Gaskiya ina ji wallahi.
Da a ce za a saki ɗaukar ki makaranta yanzu ta Arabiya ko ta boko, za ki so ki koma?
Wallahi ina so.
Amina.
Sana'ar mi kike yi?
Ina shinkafa, ina zogala.
Kullum kina yi?
Eh.
Kamar zogala kina saida na nawa?
Na yau da yawa ina yin kusan na 4,500.
To shinkafa?
Shinkafa na yau da yawa ina yin 4,500.
To ina ke fara saida shinkafa ko zogale?
A Karagga.
To ke taɓa yin sana'ar shinkafa ko zogale a Arewa?
A nan na fara.
To me yasa baki sana'a ba a can Arewa, ki zo nan Ibadan kina yi?
To wallahi nan dai Allah ya kaddara shi yasa na yi.
Ko an ki son san kina wannan sana'a?
Eh.
Kamar maman ki da baba?
Eh sun sani.
Sun yarda kike cigaba da sana'a?
Eh sun yarda.
To sun saki makaranta boko ko ta Arabiya?
Ina boko amma yanzu ban zuwa. A Madina ma ina zuwa amma malamin mu ya tafi Arewa.
To me yasa yanzu ke jingine boko?
Gaskiya ta yi Arewa da nai ne, kullum da yan wana sun fita sun koma babban makaranta.
To ke me yasa ba za ki shiga domin ki ci musu?
To ai ban yi abun gaba. Aji shida ba shi yasa.
To yanzu kina son ki koma makaranta?
Ah to bazan ce a'a ba.
Saboda me da za ki ce ko a'a ba?
To ko zai makaranta na san sai na koma karama ka hai in je babba.
Ke baki son ki koma karama ne?
To bazan ce a'a.
Baki ganin cewa ilimi yana da muhimmanci ga mutum?
Ni ma abun yana ban takaici.
Rashin zuwa makaranta?
Eh kawai yayi karhi nana.
Baki ganin cewa ta hanyar makaranta kina iki zama likita, kina iki zama lawyer, kina iki zama har direban jirgin sama?
Eh ina son a wannan kuma, amma ni ma ina ban haushi ko yaushe in ga yan uwana na haushiwa. Abin na ban haushi.
Ga misali ki ga wata mace ta shiga office kina ganin shawa?
Wallahi kamar ni ta kuma ban samu ba.
Sunana Alai Allami Hassan, magajin garin Akele.
Ranka da a matsayin ka na shugaba, me kuke yi domin ganin cewa kun dakatar da ko kuma kun hana talla ko kuma kun ba da shawara ga iyayi a game da talla?
Kamar yadda ka faɗa, muna bakin kokarin mu akan iyaye daure su dinga kai ƴaƴansu makaranta, saboda ilimi yau shine ginshikin rayuwar dan adam. Saboda haka mace ɗayan ta aka kai ilimi to kaman gaba daya duniya ce ta ilimi gaba daya. Saboda ilimin ɗaya mace yana da muhimmanci kwarai kwarai. To iyayen su mata akan su ne muke samun matsala. Mace tana ganin in ɗan ta bata dora ɗan ta tallaba tana ganin abin bai daidai ba. Saboda me? Saboda wannan kayan daki da ake cewa suke cewa su saya kaza. Saboda kasa ganin in suka dora ɗan su talla, ɗan su kai talla sun bi ganewa. Amma mu muna nan muna bakin kokarin mu akan lalle mu ga cewa ɗan baya mata suna makaranta.
Amma wasu mutane da dama suna ganin cewa rashin karfi ko hali ga iyaye ke sa ana sa ɗan mata talla.
Gaskiya ne shi ma da wannan. Saboda haka ya kamata gwamnati ta dauki nauyin karantar da ƴaƴa mata.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida da Tambuwal, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Na Kerala United Solomon Safutila ya shirya ya taka wasan tikotokoli da yayin da ake shirin su mazagaye na biyu na Premier League din kasar Ghana. Dan wasan mai shekaru 22 na dabda kullayar jejeniyar shekaru biyu da rabi da clubin din da ake wa kirarin da Porcupine Warriors da ke ganin dan wasan na a matsayin wadda ya dace ya cike gurbi da kwame ufuku ya bari. Safutila ya taba yin wasa karkashin kullan matamakin mai koyar da santikotoko wasa Johnson Smith. Hamza Muhammad ya kula yarjejeniyar shekaru uku da rabi da House of Oak inda zai sake haɗewa da mai gidansa Samuel Bidu. Kuma ana sa ran House za ta ba da sanarwar haka makon nan. Kocin ɗin mai shekaru 30 ya yi hannun riga da midiyama ne a ranar Talata bidda ya ba shi damar sake haɗewa da Samuel Bidu a babban birni Accra. Hamza ya taba hannu bisa kan takarda a wata yarjejeniya da House of Oak da zai kai shahar shekara ta 2024. Kuma siyasan tikotoko ta tabbatar da yin babban kamu na dan wasan kasar Brazil Michael Vinicius. Tsohon dan wasan gaba na Fluminense ya dawo kotoko ne akan wata kwandilar shekara biyu da rabi. Vinicius ne dan wasan Brazil na biyu da kotoko ta kamu bayan Fabio Gama da ya soma takawa kotoko leader hukuma da ita maula a kakan bana. Michael Vinicius Silva de Mori ya zama dan wasan Porcupine Warriors da ake gani zai maye gurbin Kwame Opoku wadda likafarsa ta yi gaba yayin da ya rungumi yin wasa da US Bolger na kasar Algeria. Yarjejeniyar sa ce ta biyu bayan isowar Solomon Safutila kwana uku kenan. Black Stars din kasar Ghana na ci gaba da shirye-shiryenta wa wasan share fagen shiga gasar cin kofin Africa na kasa da kasa yayin da ta shirya wani wasan zumunci da Legon Cities na Premier League din Ghana. Stars dai da Legon Cities za su yi wannan wasa ne a Accra Sports Stadium a ranar Laraba. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta kulla wata yarjejeniyar shekara biyar ta haɗin gwiwa da hukumar kwallon kafar kasar Qatar QFE. Kawancin ya soma aiki nan take kuma ya haɗi da musanyan fasaha da kuma ƙwararru da baki ɗayan yadda ake manejin harkokin kwallo da nazarce-nazarce da bincike da kuma bayar da agaji a fagen kayan wasanni. Haka kuma a fagen kimiyyan wasannin motsa jiki da maganin wasanni ɗin wasannin kwallon mata da na matasa sai kuma ɗaukakawa da kuma kasuwanci. Da haka muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanallah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Daga da Radwan Mukhtar Abbas da labaran wasanni. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice.
Kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Amurka Moderna ya fara gwajin allurar rigakafin shi ta COVID-19 wadda za a yi sau biyu ga yara ƙanana domin sanin ko ya kamata a fara allurar rigakafin ga yara 'yan ƙasa da shekaru 18. Kamfanin zai allurar rigakafin ne ga yara kusan 6,750 a Amurka da Canada tsakanin masu shekaru 6-12. Ghana wata farko tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping na iya faruwa daga ranar 22 ga watan Afrilu, yayin da Biden ke karɓar bakuncin taron shugabannin duniya kan yanayi a Washington a ranar mayar da hankali kan makomar duniya. An shirya taron ne don tara shugabannin duniya da tattaunawa batun sauyin yanayi wanda Biden ya bayyana a matsayin muhimmin abu ga manufofin Amurka kan kasashen waje da tsaron kasa.
To man sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana da GMT. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan Sheikh Abdullahi Mai Kano a garin Fare a kasar Ghana, a jagorancin Halifa Sheikh Ahmed Abu Faidi na rasuwan Sheikh Aliyu Kalamul Faida, wanda aka yi jana'izarsa dazu da rana. To Allah ji ƙarsa da sauran magabata. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan daren, Baba Yako Makeri, da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, yake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.